بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ne akan daukar fansa da aljini yakan yi ya hana yarinya aure, ko ya dauki fansa daga uwarta, ko ya dauki fansa ko ramuwar gayya ga ubanta. Yau kashi na uku na irin wannan nau'in daukar fansa na aljini wanda yake hana yarinya aure, saboda haka shine na uku. Amma na yau daukar fansa ne daga ita yarinyar kanta. Aljini yakan dauki fansa ko ramuwar ganya daga buduwa ne wai dan saboda ya hana ta abubuwa masu amfani a rayuwarta gabaki daya, abin da ya shafi ilimi, abin da ya shafi lafiya, abin da ya shafi aure. Sai aljini ya ce ai sam ba za ta yi ilimi ba, dan saboda ta taka ni akan hanyar ta zuwa makaranta, ko dai ta islamiya ko ta zamani, ko kuma ya cutar da ita wai dan saboda addininta, ko dan saboda yawan karatunta, ko kuma kamar yadda muka ambata kenan jiya, saboda mai yawan karatu, ko kuma idan ya kasance ka cutar da su wai a makarantar su. Ai tunda yake ta zo ne saboda neman ilimi, kuma ta cutar da shi, to ko ilimin ba za ta yi shi ba, zai amfani da dukkan abin da zai iya dan ya hana ta ta zama mai ilimi. Waɗansu kuma aljinin sukan yi ƙari da hana ta ma aure, saboda su ɗauki fansa gare ta. Wani aljanin yana cewa ta cutar da shi lokacin da aka aike ta ko sayo wani abu ko wata bukata goshin magariba. Waɗansu kuma suke ai da daddare ne ta fito, wato ta taho, ko ta taho ɗiban ruwa ko wani abu. Za mu gane cewar wannan daidai da hadisi ne na manzo sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce da magariba a tsare yara kada su fito su zauna guri ɗaya. A daidai wannan lokacin shi ne su kuma shaiɗanu suke baje kolinsu, a sannan ‘ya’yansu suke fitowa a wannan lokacin, kuma suke cin abinci. Amma bayan awa ɗaya sai a dawo da yara su ci gaba da harkokinsu. Babu mamaki idan an ce aljini ya cutar da yarinya har ya ɗauki alwashin ba za ta yi aure ba, ko ba za ta yi ilimi ba, don saboda ta taka shi goshin magarba. Wannan yayi daidai da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama dama ya faɗa, kuma ya tsoratar. Wani kuma ce ta cutar da shi ne lokacin ɗiban ruwa, ko dai a rafi, ko dai a kogi, ko a rijiya, ko a famfo, kamar yadda muka faɗi na urma a karatun baya, ko kuma ta zuba musu shara a ka, ko kuma ta zuba musu ruwan zafi, ko ta yi musu fitsari a ka, ko ta jefa musu always, ko kuma akwai wanda suke so taƙi aurensa, su kuma suna sansa, ko kuma iyayen sun yarda da ta auri wanda suke so su aljanu. Galibi za ka ji idan sun yi magana sun ce mu ƙawayenta ne, mu ƙaunarta muke so, sukan saka yarinya a riƙa ganin kamar ruwan ido take. Duk wanda aka ce ana so sai su ce su kuma ba sa sansa. Duk wanda ya zo da gaske yake yi sai su nuna su kuma ba sa sansa. Yarinya sai ta nuna ba ta so, to su ne ba sa so. In kuma har aka zo aka ce lallai lallai sai an yi auren da shi, to su kuma za su ɗauki alwashi ba za a yi ba. Lallai sai sun ɓatawa mutanen gidan da yarinyar da iyayenta rai. Shin za ku yawancin yarinya tana rashin kunya irin wannan irin halayen da ba a san santa da shi ba. Ke wani lokacin kuma ba wai kyakkyawan halin yarinyar ne shi zai sa su ɗauki fansa ba, wato tana cutar da su da kyawun halinsu. A'a, idan ta zama mai mummunan hali har yanzu ba ne kyakkyawar tarbiyya ba, ko ta taso daga wani babban gida amma ba ta da tarbiyya. Kamar yadda muke gani a irin fina-finai na Hausa da ake nunawa, in ba a tana ba, akwai wata yarinya yar wato boshoshi ita babban mai kuɗi ne, to sai ya kasance ta tashi da shagwaba, ta tashi cikin jin daɗi. To a irin wannan ne wata tsohuwa ta zo bara gurinta, amma ta hankiɗe ta bata bata sadaka ba, wanda a ƙarshe ashe wannan tsohuwa aljana ce. Saboda haka ita kuma ta ɗauki fansa, ta ɗauki alwashin, ita kuma ba za ta yi aure ba a duniya. Wanda a ƙarshe dai wannan tsohuwa sai ta canza wannan kyakkyawar budurwa ‘yar masu kuɗi, ta mayar ta wani ƙaton gardi, wani dunƙulalle na burusku, wanda babu shakka ko shi ɗin ne ya ga budurwa ne wannan siffar ƙwarai gabansa zai faɗi, kuma zai ja da baya. Wanda a ƙarshen ƙarshe dai har sai da tukunna ita wannan yarinya ta tuba, wannan aljana ta yafe mata, sannan ne kuma bayan ta haihu ne ma kuma sai gaji kamanninta sun koma irin yadda yake a da. Amma a da din hatta ubanta ma da iyayen da sauransu duk gudun ta suka yi. Wannan yana faruwa a aikace, wannan ne maganar da nake a kai yau irin wannan. Ko kuma ya kasance shi aljanin shi ne yake santa, ita kuma tana kinsa, yakan nuna haka a bacci, ita kuma ta kore shi ko saboda yawan karatunta, ko saboda yawan addu'o'i, ko ta yi masa duka, ko ta kona shi, to sai ji hauyi ita, to shi kenan shi kuma ba za ta auri dan adam din ba, sai hana ta aure. Mutane su yi ta mamaki kamar yadda suka yi ta mamakin waccan, su yi ta mamaki yadda yarinya nan take da kyau, yadda iyayenta suke, yadda tarbiyyarta, amma har yanzu ba ta samu wanda zai aure ta ba, ga ta da kamewa, ga ta da addini. Me yawa ya hana ta, saboda ya hana ta ma irin wato hidima ta addini take, ya hana ta sallah, ya hana ta addu'o'i, ya hana ta azkar, don me? Wai don saboda ya samu saukin cutar da ita irin yadda ike so ta hanyoyi iri iri. Ai in ba ta addu'a, ai in ba ta yin azkaru, ba ta karatun Qur'ani, ba ta ibada, shikenan kofofin ta gaba ɗaya a buɗe suke shi a gurinsa. Ko kuma idan ba zai iya ba, sai ya turo wani ɗan adam ya zo ya riƙa neman ta don ya shashantar da sauran manema, irin yadda shi wannan aljanin zai sarrafa ta yadda yake so ta hanyar hana ta aure. Kai wani aljanin ma fa sihir cewa wani manemi zai yi ya jarabce mata, ita ma ta jarabce masa, amma ba aurenta zai fa, sai ta zama shekara da shekaru ya ce bai gama makaranta ba, ya ce bai gama gini ba, ya ce uwarsa ba ta yarda ba, ya ce ubansa kuma ba su rabu ba, ya kasance shi yake zuwa gurinta kawai ba wanda yake zuwa, ya kasance kuma ta yi masa soyayya, soyayyar gaske, ko kuma a'a ta so shi dole tunda ba wani, shi kuma ba da gaske yake ba, kuma ba aurenta zai ba, ta yi ta jiransa shekara da shekaru, kullum ya ce kaza, kullum ya ce kaza, kullum ya ce kaza. Ko kuma shi kansa aljanin yana iya rikidewa ya zama kamar mutum a inda zai rika zuwa din, ya ma rik kuma saka ta tana fada da dukkan saurayin da ya zo. Akwai da yawa daga cikin aljanin wanda suke daukar fansa ga mace wai don saboda kyanta, saboda ta sai toshe mata manema, ko kuma wannan kyan da take ji da shi ya bata shi ta koma mummuna, kamar in yadda uban dawaki ishara da haka, shine sarkin kutaren aljanin duniya gaba daya, lakabin sa kenan uban dawaki. To da yarinyar kikkiawa an ba zato ba tsammani a ga irin barnan mugun nan kuraje, iya inda za a gani to iya nan ne kurajen za su fito, da fuska, da hannaye, da kafo, amma sauran jiki babu. Ita ba abin da idan an zo neman ta ta bude mutane jikin ta ce kar ku gani ba, cewa kurajen nan fa ga inda suke, kai ku dubi jiki ba ta iya ba, saboda haka inda ta tafi ana kyamarta. Kuraje in sun warken ma dai ko su baki za su, to akwai aljanin da suke yin wannan, idan sun ga mace kyakkyawa ce wato sukan ji haushi, wannan shi ne ake cewa hasada. Galibi aljanu mayu sun fi irin wannan, duk lokacin da maye ya ga yarinya kyakkyawa ko ta fi yawan addini ya yi mamakin wannan amma bai shi mata albarka ba, to haka za ta ɓalɓalce. Ga kisar makahon nan wanda ya ji fitsari cu hakan nan, sai ya yi mummunar addu'a ga mai yin wannan fitsari, aka ce ai yarka ce, ya ce ina, ai na gama, sai dai ɗaukar tafi aka. Kamar irin yadda akwai mayu a cikin mutane, to haka akwai mayu a cikin aljanu. Sai akwai budurwa da ta kasance a kofar ɗakin Ummu Salama, yadda Allah tabbata a gare ta manzo sallallahu alaihi wasallam ya ganta, yace kun ga wannan yarinyar akwai aljanun mayu a jikinta, ku yi kokari ku yi mata ruqya. An nake cewa to ya waje ba ga iyaye, lallai duk inda suka kai da kuɗi ko da mulki, su yi kokari su tarbiyyantar da ƴaƴansu irin yadda za su rika ganin girman kowa da kowa. In ba haka ba, abin da ya shafi wannan yarinya ta burusko, to haka nan zai shafi kai ma ƴarka, ya kasance ba mai santa. Su sa mata bakin jini, su canza kamanninta, kuma ɗauki matakai sosai lokacin da ƴaƴa mata suke fita kai har ma maza, kuma lallai su yi taka tsantsaye a fitar tasu, kuma su koya musu irin addu'o'i da ake yi na fita daga gida, musamman kamar bismillahi tawakkaltu alallahi la hawla wala quwwata illa billahi al-ali azim. Wanda yayi wannan san da zai fita, sai shedanu su ce bamu ga ta zama ba, sai ɗaya cewa ɗaya yaya zani da mutumin da ya kasance mala'iku sun zo suna kare shi, da kuma irin ladduba na fita yana nan a cikin littattafai na fiqhu, kuma su san yadda za su rika yin mu'amala da waɗanda suka gamu da su, maza ne ko mata, waɗansu aljanu ne, waɗansu bayan aljanna mayu ne, waɗansu mutanen mayu ne. Dukkan fa misalin da na kawo a nan ya zo min, ko na ce ɗaruruwansa ko dubunansa sun zo. Saboda haka ɗaukar fansa ta aljani wai ya hana yarinya aure ya bambanta daga wannan zuwa wannan. Aljanda suke ɗaukar fansa daga yarinya kai tsaye su suka fi yawa, wanda yake bin su a yawa shine aljanda suke ɗaukar fansa daga wajen uwa don hana yarta aure. Aljanda suke ɗaukar fansa don hana ya aure su ɗauki fansa daga ubanta, wannan shi yafi kankanta. Kowane irin da nau'i na aljani ko na mutane waɗanda sukan ɗauki fansa don hana yarinya aure, insha Allahu za mu ci gaba da kawo su a cikin karatuttuka na gaba. A wajen Allah dai muke neman muwafaka, kuma wannan babu wanda ya taɓa faɗar wannan a duniya ya kawo irin wannan tsatsarawa, kuma ya tanar da hanyar warware su a iya sanina. Muna fata Allah ta'ala ya ƙara tabbatar da mu akan addinin Musulunci.